بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما شاء الله وأن يحكيك الله أن تشهد كون الأربكة تشهد مرتين ولكله تشهد مرتين أفريكا تي في تي وأن الله سبحانه وتعالى كوريا يا هذا مو أشكون نشري لمسمى بمجي تعرضا ببما لمنه الشيخ الدكتور عبد الله قدام كايا ومديزي هالشي ونن أوفيسينا أفريكا تي في تي وأن يكي ببما برنينا كتا السعودية عبيات da yanzu yake wa'anan da muke so in Allah ya sauri za mu gabatar da wani shiri na musamman tare da malam da fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimaka ma malam cikin wannan shiri kuma ya ƙara ma rayuwarsa albarka aka muka Allah muna marhaba da kowa cikin wannan shiri a wannan wata shiri akan shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aka muka Allah da Allah za mu shiga cikin shiri da dangantaka ba tare da wasu kalmomi ba musamman ba don yanayin lokacin da wani ciki na wannan lokacin da muke ciki na siyasa da kuma abubuwan da shafi siyasa da sauransu muna so kamar faɗakarwa ko tunatarwa dangane da matsayin da ya kamata malamai su nuna ma al'umma dangane da wannan yanayi na siyasa da ake ciki
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم رسول كلمه بسرارمه بعد الدنيا بعد قبل كده muna muku dare maraba daga wannan babban gida na talabishin na Africa TV 3 a wannan ƙasa ta Saudiya Riyadh a wannan lokaci mai albarka don tattaunawa a kan wasu matsaloli suka shafi zamantakewarmu da kuma abin da za su amfane mu dama yana daga cikin manufa na damar da gidan talabishin shi ne wayar da kan mutane da ɗora su a kan hanya ta daidai wannan shi ma yana cikin gudunmuwar da za ku ba wa al'umma dora su a kan hanya wacce take ta daidai a kan duk abin da za su fuskanta idan za ku yi ci tambayarka kamar kana so ka ce kamar yanzu Najeriya ana fuskantar zaɓe ko ƙwarai ana ta shirye-shirye kuma nan kuna nan ka fi sauya da kun gigi ce kun tsoron ta la'ai na ɗaya lafiya ɗaya lomi sha Allah ita Najeriya akwai albarka shi bari a wuri zai tasu hayya kamar a ba za a ga yanzu ya kwanta saboda ana addu'a malamai suna faɗakarwa ana roƙon Allah kuma muna da garanti a kan ubangiji Allah zai tsoron ta mu ba a to amma magana ka shi ne me yasa ka fara tambayar me malamai za su ba da gudunmuwa barka ce me yan kasuwa za su ba da gudunmuwa me yan jarida za su ba da gudunmuwa me ba su kudi za su ba da gudunmuwa
wani duk da zamu tsawa kansu a kan hukuma kuma yanzu muna so ka mun fara da su maluma
ranar mu da
ne kusan wanda suke wuri
to gaskiya magana ka gaskiya ne za ka iya cewa wato mafi rinjayen siyasar Najeriya malamai suna da tasiri wajen juya siyasa wajen fuskantar da alƙalumanta da ina mutane kamar su kanta ba don komai ba saboda su mutane a Najeriya suna girmama malamai suna karɓar maganganun malamai ina tabbatar ma akwai mutane da yawa suna zaune suna jiran ne malaman su za su ce musu akan wannan zaɓe da ake fuskanta wannan ya nuna wani abu yana nuna mana lallai 'yan siyasa da musulunci da wadda ba musulunci ba ya kamata su rinka mutunta malamai kuma su rinka neman shawarar malamai dangane da dukkan harkar siyasa da za su iya gudanarwa don saboda masu addini malamai masu karantarwa a yanzu dai a Najeriya to zai wahala a zo a gudanar da wani abu na jamhuri na jama'a ya zama mutane ba su saurari me malamai za su ce ba. Daga wannan abu na farko ya kamata hukuma da gwamnati da mutunta malamai su rinka neman su shawara ya kamata a yi kaza, abinda ake jin tsoron zai faru a nemi shawara malamai da ya kamata a yi, sannan kuma su kansu 'yan siyasa su rinka neman shawara su don samun cin nasarar su, kada a zubar da su a gefe a nuna su ba su isa ba, a wala sun isa saboda suna da tasiri na gaske akan gudanar da wannan harka ta zaɓe da kuma siyasa za su. To abu na biyu kuma dole ne malamai su ji tsoron Allah a karan kansu, kasancewar Allah ya ba su girma, Allah ya ba su matsayi, ana sauraron su kuma mutane suna jin maganarsu. Duk malamin da bai amfani da damar da Ubangiji tabaraka wata'ala ya ba shi ba, ya shiga da son zuciya ko ra'ayi ko kuma kwaɗayin duniya ko wani abin da za a iya ba mutum ya sa mutum ya canja alƙiblar mutane daga hanya mai kyau ya ɗora su akan wani abu wanda ke ba daidai ba, Allah ya tambaye shi. To kenan masu karantarwa malamai ya kamata su ji tsoron Allah a matakin farko, su duba abin da yake na daidai, su duba abin da yake zai kawo zaman lafiya, zai ba wa mutane walwalar arziki da kwanciyar hankali. Mu yanzu a Najeriya irin shugaban da muke da bukata wanda kuma malamai ya kamata su gaya wa mutane shi ne, muna so mu samu shugaban da ya iya mulki, ya iya mulki. Wannan iya mulki yana da tasiri ƙwarai da gaske, kaga ana tattaunawa tsakanin mulkin Ali bin Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan. Malamai da yawa suna faɗa cewa idan falala ake magana da matsayi da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja na sahabantaka, to wannan Ali bin Abi Talib yana zama. Amma iya mulkin gudanarwa, fikira, basira ta jagorantar mutane, da yawa wasu malamai suna cewa Muawiya yana gaba. To kaga a nan gurin shi mulki abinda ake so a lura da shi waye zai iya yi. Kaga inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, wanda za ka ɗauka ya yi maka aiki, ya biya maka buƙatarka, gudanar da ƙasa irin ta Najeriya ba abu ne da kawai kowa zai fito ya ce a zaɓe shi ba. Ya kamata mutane su gane wannan fa'ida da muhimmanci. Mutane ku nutsufa, mutane ku dawo hayyacinku. Najeriya gudanar da ita ba abu ne na wasa ba. Lalle inna khaira man ista'jarta, wannan ka'ida ce ƙur'aniya. Inda mutane suna magana, malamai suna magana akan shugabanci da jagoranci, dole a kawo wannan aya, a samu al-quwwa, al-quwwa at-tanfidiyya, quwwatul fikr, ƙarfi na zartarwa, ƙarfi na tunani, ƙarfi na ƙwarewa da iya mulkin da jagorantar mutane. Shi mulki malam ba wai ƙarfin soja kaɗai yake gudanar da shi ba, ko ƙarfin ɗan sanda kaɗai ba, a akwai ƙarfin tunani. Shugaba ya kamata a ce yana iya zama ya zauna a gida ya yi tunani ya ga ya zai kashe matsala kaza matsala kaza, kenan mai lafiyayyen tunani. Ƙwaƙwalwa, sannan kuma akwai buƙatar power wanda idan an yi ba daidai ba yana iya, a wato abin da larabawa suke cewa itikhadul qararat, yana iya ɗaukar power, yana iya ɗaukar ƙarfi, yana iya amfani da doka ya murƙushe duk wani matsiyaci. Kar shugaba ya zama labarar, ya zama wato ya sarere, ya zama ya yi wasu sarere da nauyin da Allah ya tura masa, a mai ƙarfi. A yanzu muna buƙatar Najeriya mu samu mara tsoro tsayayye wanda in an yi ba daidai ba zai murƙushe duk wanda ya ba daidai ba. Muna buƙatar wannan, kuma wannan yana daga cikin shawara da ya kamata wato malamai su rinka gaya wa masu yin zaɓe mabiya, a kula da wannan. Sannan amana, dole ne wanda za ka zaɓe shi zama yana da amana. Idan bai da amana, ƙasar zai ɗiba ga baki ɗaya, yaje dunkule ta ya saka a jihunsa ya bar mutane cikin yunwa cikin talauci cikin bukata cikin wahala cikin gajiya cikin wayo Allah na shiga uku wannan dole ne mutane su sani cewa duk wanda za su zaba ya zama yana da karfin iya mulkin gogewa akan mulkin iya zartarwa iya kafa doka iya bin doka bibiya idan yace ai lalle ya tabbatar an yi din sannan kuma ya zama yana da gaskiya ya zama yana da amana ya zama yana da kiyayewa haƙƙi da dukiyar mutane kaga ga iya mulki ba kuma amana to wannan amana sai a zo da lafiya wannan na sun biya mawala wannan kasar ta Najeriya ce gani a duniya ba wai dan ina dan Najeriya wannan alfahari ba kafin ka samu kasa mai albarka kasa mai albarka irin Najeriya wallahi malam zaka dade baka samu ba ba cewa ne ta ku kowace kasa albarka ba kowace kasa da albarka ta amma Najeriya malam kusan komai Allah ya hada mana ba abin da babu kai ma ka yarda alhamdulillah to amma akwai abin da babu muna buƙatar mu samu ingantaccen shugabanci jama'a ku yi haƙuri mu matasa ne ƙasarmu ce muna jin ciwo muna zuwa ƙasashen waje muna ganin inda ƙasashen da ba su kai namu ba yadda suka ci gaba sun fi ƙarfin abinci sun fi ƙarfin lafiya sun fi ƙarfin ainihin wato a mu'amaloli da kasuwanci sun fi ƙarfin ruwan da za su sha sun fi ƙarfin wutar lantarki ƙasashen da ba su kai mu ba sun fi ƙarfin tsaro sun fi ƙarfin kaza sun fi ƙarfin kaza wannan waya zai zaka na cewa komai muna da shi amma da na wanda zai rage maka dun su buga mu kana muna buƙatar mu samu mai malamai su gaya wa mutane a nemi shugaban da ba zai taimaka mana a kan wannan
mun samar da wannan abubuwa
dole ne kuma wanda ma ya fito yake nema ba shi da wannan sufofin da zai iya ba ya tattara kayansa ma ya juna ya kuma sa alheri saboda wallahi ko ya hau azaba za a sha wannan ita ce ni fahimta ta farko lalle mutane amana ce a kan ku yi kokari ku yi tunani ku zaɓi mutumin da ya cancanta kuma ku haɗa da addu'a yawa ba wai tunanina ko tunaninka ba mu yi roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya rab ba zaɓinmu kaɗai ba ya Allah da zaɓinka shi muke da buƙata abu na biyu yana da kyau manyan mutane da malamai su faɗakar da ɗan Najeriya ta haƙuri tunda ka ce maganar siyasar Najeriya ya ce magana aka ce mai kira ne jirawa mai kira a kamaro mai kira a kone buwa ba yan buwa a mu yi ƙoƙari mu daina siyasa ta kuɗi siyasar kwaɗayi siyasar ƴaƴan kaji a baku can kun cinye kun je kun zaɓe su sun wawure sun tafi sun bar ku cikin wahala wallahi ya kamata ku farka mutane ya kamata ku gane maganar siyasar kuɗi maganar siyasar me za a bani in jefa me za a karantar mu yi da kuma ba cewa ne kuma in an baka kuɗi kuma kar ka karɓa ba
karɓa ke na
kan akwai kuɗi to ai rabin ka ne rizqun saqahu Allahu ilayk haka annabi ya faɗa
mun ko da bai da ra'ayin zaɓen wanda ya bashi kuɗi a kan wannan
to ina bayani amma gama ba kai ne yanzu na magana ne kana gaban zaman ka wani ya ɗauko abu ya baka ko ba ta bane ma ya ɗauka ya baka arziki ne ubangiji da baraka ta wata ala ya baka karbi ka soke a jihu ka kashe kayanka kuma in bai cancanta ma sai ka zaɓe shi na farko ne ba roƙansa ba ba jinga kuka yi da shi zo idan roƙansa ka yi ta ce ba ni kuɗi dan in zaɓe ka sai ya ɗauko kuɗi ya baka ya ce ka zaɓe shi to kaga wannan kun yi jinga kun yi alƙawari kana zaman ka ya zo yana rarrabawa ta faɗo maka karɓa amma ka zama kana da manufa mai kishi ne kai za ka duba wanda ya cancanta ko da bai baku ko gobe ba abin da nake nufi ku taimaki mutanen da suka zo ba su da kuɗi kuma mutanen arziki ne ya ku yan Najeriya ku taimaki waɗanda ba su da kuɗi a hannunsu kuma mutanen kirki ne sun cancanta ku dangwala musu ƙura'a ku taimake su don su ku mutan muku daga kasan ku daga cikin bala'i da tashin hankali da bala'ira da masifa da yake ciki amma a ce mutumin kirki ya taso saboda bai da kudin da zai raba sai a ta da shi to yaushe za mu samu gyara kuma yanzu kowa ne da duk wanda ya fito yace a zabe shi ko duk wanda ya fito yake takara yana da kudin da zai gyara ba kowa nan Najeriya wanda suka tara kudi dai za su raba sun tara za su je su rarraba masu rabo su ci rabon su amma bai kamata mu bari mu zo mu yi siyasa saboda kawai ko da mutum bai cancanta ba ya zo da kudi ya ba mu shi kenan mu mai da shi ya cancanta abin da nake so na ce shi ne kada mu yi siyasar da za ka mai da mu wanda ya ba mu shi ne mai cancanta a'a mu duba tarihin mutum a baya mai yi me yayi wacce tsiyar ya kulla wa mutanensa me ya musu wannan yana tasiri wannan kuma shine zai sa waɗanda duk za su fito daga baya za su tsaya sai sun yi wa al'ummarsu wani abu kafin mutum ya fito da kansa ya ce a zaɓe shi wannan mutum jiddan kuma ana cewa mutane sun ce shiga siyasar nan su fito musamman malamai suka fi kowa gaya wa mutane cewa mutanen kirki su fito siyasa mutanen kirki su fito siyasa wallahi wannan magana ce mai kyau amma tsakani da Allah mutumin kirki ya fito bai da kokobo to wace gudunmawa kuma aka bar shi wace gudunmawa aka bar shi yana da ilimin zamani yana da ra'ayi ya san rayuwa yana da mutunci ya goge da aiki ya cancanta amma kuma bai da kuɗi ba na so a zo lokacin da za a ce wai Najeriya wai in ba ka da kuɗi ba kai ka fito zaɓe ba wannan shi ne za mu yaƙa wannan tunani na cewa sai mai kuɗi sai wanda zai raba abu shi ne zai fito mu zaɓe shi in ba haka ba za mu toshe wa mutanen kirki hanya da za su zo su taimaka mana a ƙasashen bayan wannan abu na uku na san kana da wata tambaya ne yawwa abu na uku shi ne a wannan gaba yana da muhimmanci dan Allah mu duba halin da kasar nan tamu ta fada ta fatara da talauci rashin cikakken zaman lafiya alhamdulillah muna yi wa Allah godiya ba kukan karan Allah muke kaiwa ba daidai gwargwado amma tsaro ya lalace a ƙasa musamman bangaren arewacin Najeriya kudancin Najeriya suna da nutsuwa da kwanciyar hankali ya daidai gwargwadon nasu rashin aikin yi na matasa malam ni fa kai hakuri ni sai ce wai a duniya ko akwai inda sai Najeriya matasa ko akwai matasa fadda na banza inda ci hanga na banza ba wannan zai yan banza ba a kamar wanda sai suna da yawa dewa ba mu ce ci hanga na banza ba mana lambar tana da yawa da yawa kenan kun so sai wallahi malam ba su da aiki ba su da aikin yi to mu lura da wannan yana da muhimmanci wani shugaba ne ya kamata mu zaɓa wanda zai taimaki wannan sektor ɗin gaba ɗaya zaman lafiyar ƙasa ba za mu taɓa jin daɗi ban ba zaman lafiya ko an yi mana gini ko an yi mana titi ko an yi mana kaza ko an yi mana kaza in dai babu zaman lafiya wallahi tallahi aikin banza ne da zaman lafiya ne mutane za su yi addininsu da zaman lafiya ne mutane za su je kasuwa da zaman lafiya ne mai aikin gwamnati zai je aiki da zaman lafiya ne shi kansa mai mulkin zai iya mulki ya ji daɗin shirme ne a ce shugaba a ce gaya ne da hankali a kan neman zaman lafiya shirme ne saboda ba ka isa ka zaga yata injiniya ana cewa ga shugaba ka za zai wuce ba ka isa ba saboda ba zaman lafiya kowa yana cikin tsoro to mu nemi shugaban da zai taimake mu yana da tunani da basira ya zai kashe matsalolin rashin zaman lafiya suke cikin ƙasashen nan namu faɗa ce faɗa ce tsakanin ƙabilu faɗa tsakanin Fulani da Hausawa faɗa tsakanin kaza da kaza tsara hanya zubar da jini sace sacen mutane faci da makami tsallaka gidaje tijara da ɗan adam a duk duniya yanzu dai a yaƙiya binciken da muka yi babu ƙasar da take tashe na wannan tsayar kun ba Najeriya ba a yanzu ne ban san goro ko jibi ba sannan abin da ya shafa harkar aikin yi na matasa din nan dole ne duk wata gwamnati da za ta zo ba ta kula da matasa ba ce me kuma duk wani shugaba da zai fito ku zaɓe shi ya ko matasa in bashi da wani barnamaj bashi da wani wato wato wani tsari da yazo muku da shi na taimakon matasa shirme ne wallahi saboda matasan da suke iyayen su sune shugabannin nan gaba sune a jami'o'i sune a manyan ma'aikatu sune kaza su wani tsari aka kawo wa yaran mu matasa wani shiri aka yi musu kuma me za a yi musu mu gani a rubuce a aikace mu tambayoyi a ba mu amsa akan ga abin da aka tsara mata suna cikin talauci suna cikin bukata suna cikin matsi ga mutuwar aure ga waɗanda mazajen su suka mutu ga waɗanda suke babu dama tsakanin yin auren ga wanda sun gama jami'o'i babu aikin yi ga kaza shugaban da za a zaba nan gaba wani tsari ya zo da wannan duniya ta mata wanda galiban ba a ba magana a kan su ƴaƴanmu ne a makaranti a jami'o'i a kwalejoji su ne suke zaune ba su da aiki ba mace mai talauci ba mu dan adam da yake rayuwa cikin talauci da matsi wallahi irin mata a Najeriya mace za ta iya zama ta share wata uku wallahi ba ta rike naira 2000 ba wata uku wallahi ba ta rike 2000 ba kuma duk rashin sana'ar mata sanin da ake amma har kai magana janibin mata wasu zaune suke a gida bautar kurin suke ba kudin kashewa ba biyan bukata babu da haka fasadi ya yawaita da banza dole ne mu samu shugaban da yazo mana da wani package yazo mana da wata jaka wanda wace irin gudunmuwa zai bawa ƴaƴanmu mata da iyayenmu mata waɗanda suke a zaune a gidaje ba su da mazaje ko iyayensu sun mutu ko mazajensu sun mutu ko kaza ko da sauransu harkar kasuwancinmu dole ne ku sani cewa addinin musulunci ma ba ya yiwuwa sai da hada-hada musuluncin ba zai yiwu ba za mu iya yin su cikin nutsuwa ba in babu kasuwa babu mu'amala da kuɗi wani ma tsari aka zo mana yadda kasuwanci lalace malam muna da ƙasanmu amma mun zama dillalai ɗan Najeriya zama dillalin ɗan China ba ka isa ka je ka siyo kaya ba ka shigo da shi abun baƙin ciki wanda abun yana damun mu malam muna ƙasar Najeriya akwai ɗan adam akwai kasuwanni akwai kaza amma wallahi malam ba mu isa mu je mu siyo kaya a waje mu da kanmu ƴan ƙasa mu kawo mu abin da ba ƴan ƙasashen wajen saboda tsabar lalacewa da rashin tsari wanda ya kamata kamar yadda ba a yi yadda ba a lura da wasu ƙasashe wallahi malam baki ne ƴan wasu ƙasashen su za su rika odar kayan su shigo da kayan su zo shi kasuwanninmu su kasa kayan su zo su raba da duba fa ƙasar su suka kero kayan kuma su shigo da kayan su zo da shi jibojinmu su bude shago malam wallahi tallahi akwai ka tsaron akwai kasuwar da na bincika a Najeriya ake gaya mana wallahi malam dan wata ƙasa ne ba dan Najeriya ba yayi odar kaya ko sun yi odar kaya zo su raba mutane kuma yazo yana yanka yaji biyar fari mai fara fata ya zo saboda tsabar baƙin ciki karba a baɗan ƙasa shi ma ya sayi ya samu wani alheri ya ba da shi dila ya sayar da shi kwantina sannan kuma yazo yana yanka yaji biyar shi yana da hanyar da zai zo ya samu ya kiliyar da kayansa ya shigo da shi amma kai dan Najeriya baka da kana da kudin baka zama duk ɗan kasuwanmu duk sun zama talakawa duk sun zama dillalai kurin wannan wallahi ji abubuwa ne suke damun mu dole a cikin tsarin shugabanci da muke nema can gyara suna nan abubuwa sun fi gari da zan gaya maka a nan gurin yawa an kuma kace mu ƙara ka zaman namu akan wannan aka ce ta faɗa wallahi da kana san ki matashi ne kuma muna tare da matasa mu muke jin jiki muka san halin da muke ciki wallahi abubuwa sun lalace sai dai da suke tsammani muna neman wane ne zai tsayar da mu wane ne zai kubutar da mu wane ne zai taimake mu kuma ko addinin na gaya muku wallahi ta zai ba za mu yi a iya yin addinin na mu gyara duniya na zamu ba
to Allah da ya taimaka
mu Allah ya taimake
mu wanda za su gaya tsayar da mu kuma su kusa da mu a cikin wannan yanayi da ake na rayuwa da su
ya rabbi amin
akan fara kamar da muka ce tun da shirin namu shi ne na musamman akwai abubuwa da yawa da muke son tauna a kan su na Allah wannan sakon da kake isar da dangane da siyasa da abubuwan da ake ciki Allah zai isar kuma muna so mu je a cikin bangare na biyu da muke so mu magana a kai shi a kan tun da faɗakarwa ne muke so a yi musamman ma wannan zamanin da muke ciki na social media da su yawa za ku ga yadda gaskiya wajen ɓata tarbiyya da kuma wasu ɗabi'u da mutane da suka ɗauko wanda ba su da alaka kwata-kwata da addini ba ma a ce har da al'adu ba su da alaka da addini ba sanatarwar da za ku dangane da wannan abin da ya shafi wannan social media da kuma
a hakikanin gaskiya mana wannan wata magana ce wadda take babban ɓarayin da suke kuma tana da nauyi ciwo ne da ke damun wani al'umma sai dai a yi muna fatan wanda Allah ya sa suna da rabo za su iya fahimta za su gane matsala ta social media za mu iya ɗaukar ta fuskoki da dama abin da ya shafi akwai wanda sun gyaru addininsu ya gyaru ta dalilin bibiyar social media akwai wanda sun yi arziki kasuwanci matanmu da yawa 'ya'yanmu suna tallata kayan haja a social media suna sayarwa kashi na uku ci mutane a kudu sun samu wayewa ta zamani saboda mu'amala da wasu ɓangarori na social media ɓangaren social media za mu iya duba ta wani ɓangare an samar da dama ta yaɗa addini da dawa ta hanyar social media ma'ana ina so in ci da kai akwai alkhairai da yawan gaske da mai tunani mai basira yakan iya amfanuwa da waɗannan kafafe na yaɗa labarai ko na gani ko na saurara ko na abu makamancin wannan a wato kafafen ya haɗa zumunta da ake faɗa na zamani sai mu sha alhamdulillah a kan wannan to amma idan ka duba jalibi na lalacewa kuma malam abin ya wuce da suke tunani wani lokacin ma kai kafin suka ya'asi ka ɗauki tsammani a kan wato fasahin da wannan social media ta yada a cikin wannan al'umma ko mutane suka fada suke yada bala'i a cikin wannan social media akwai wanda sun lalace malam ta dalilin wayar hannunsu wallahi ta lalace akwai wanda ya zama barawo ta dalilin bibiyar wannan akwai wuraren da zai shige zai koya haka akwai wanda ya koyi neman mata saboda alaƙa da social media kalle-kallen mata hira da mata video call da mata shiga wasu website na mata da ba yi da wannan wayewar da ba shi da wannan ainihin wato fasahin kwakwalwarsa amma yanzu saboda mu'amala don social media din ya koya mutum ya zama mazinaci ta dalilin mu'amalar social media da ba don wayar da yake hannunsa ba da ba don data da yake sawa ba da bai zama mazinaci ba a wannan shafi akwai wanda za ka ga wato ya koyi ɓata lokaci da rashin karatu ta dalilin mu'amalar social media yanzu bincike muka yi kuma masana duk sun yi bincike sun tabbatar cewa da yawa yanzu yaranmu suna ci baya ta harkar karatuttuka na zamani da karatun addini yanzu yara ba sa iya yin karatu sosai kamar yadda ake a shekarun baya wallahi shekara goma da ta wuce shekara biyar shida bakwai da ta wuce karatun da yara suke da cin jarrabawa da yara suke da matsatar amsa ba wallahi tallahi malam bai ya fi na yanzu yara ba sa iya yin karatu saboda sun shagaltu da wannan harka ta social media ita ce dare da rana la ilaha illallah sannan idan ka zo ka lura da jalibi na ainihin wato abu hasaran lokaci malam babu abin da yanzu dan adam yake asaran lokacinsa a kan shi irin wannan kafafen yaɗa labarin social media barkace za ka ga yaro ko babban mutum magidanci ya kashe lokacinsa a cikin WhatsApp a cikin TikTok a cikin Facebook a cikin Instagram Telegram wace ce gram lasuwanzi barkace lasuwan dole tusa wani mutum magidanci zai zo ko a kasuwa yana WhatsApp ya ɗebo a wani ya gama ya shiga Facebook ya ɗebo a wani ya shiga Telegram wata duniya ce ita ma a wani ya shiga TikTok wata duniya ce ba a gama ganin TikTok ba a gamawa da ka shiga nan za ka gona da ka shiga nan za ka gona ya shiga YouTube wannan kam hadith wala aras ba magana mutum wallahi sai karar da awannansa to har yanzu da cikin illolin da muka fuskanta a cikin wannan harka ta social media din nan mata na aure ba kusan za ka iya cewa su kam an cuce su kuma ana kan cutar su abinda nake nufi shari'ar musulunci ta gaya mana cewa yana daga cikin wato hakki da yake kanka hakkin kanka ka ba wa kanka hakki ka samu hutu ka yi bacci ka huta social media tana hana mutane bacci kuma wa'inna li nafsika alayka haqqan manzo Allah ce wa'inna li ahlika iyalinka suna da hakki wallahi social media tana sauya hakkin iyali kuma wallahi yanzu da zan ba da mata su daga hannu su yi bayani a ce kowa ke bayani daga hannu za su ga da yawa daga cikin mata wallahi mazajin suna cutar su saboda mu'amalar su social media din nan sun cinye lokacin iyalan su
kaman bayan wani can lokacin da suka cinye a karshe suna da nadari
kuma
sun zo
kuma da nadari suna da nadari barawar turare ta ba mallai yanzu ka san cewa mallan yanzu ma ka san cewa maza ba ta kallon kulliya matan su ba jiya wace za ta shafa kulliya ta yi ado duk abin da za ta yi da kulliya da ado ta saka turare ta yi gyaran gashi ta yi mai da abin da za ta yi wala mu zai kalle ta ba ka san me yake kallo
to me yake kalla ka
waya
waya ta hu wannan ta yi abin zaki
a banza abinci ma wasu ba sa yi saboda bala'i waya ce a hannun su wallahi bai tsaya ci abincin a nitse bilkin sa ya amfana wallahi bai ba
ko ana ci ana kallo waya
ko ana ci ana kallo babu nutsuwa a cikin haka zai zo wani ma hannun sa zai je ne ka wani guri ba ma cikin abincin ba saboda tsabar ga inda hankalin sa yake kwance mana yau mata kuka suke yi akan cewa waini ina miji na yake ina hankalin miji na yake hankalin mijin ya koma kan waya ta social media ba ta sauraron matan su da yawa kuma a tambayi mata baji a ba su dama ai kuna yin tambaya kuna ba su dama ku sha mamaki wani wallahi lazimin ke da a bacci haka naka sai dai waya ta fada hannun sa matan sa tayi kwalliya tayi ado wata ta ce mallam nayi duk abin da kuke kun ce mana mai mu kyautata wa maza mallam kun gaya mana mu rinka wanka mallam kun ce mana mu sa turare mallam kun ce mana mu sa kananan kaya mallam kun ce mana mu sa kalalle mallam kun ce mana mu yi kwalisa mallam kun ce duk bala'in da za ta duk wani abin da ka sani wallahi tallahi za ka faɗa ne da jan hankali mallam kai ta ce amma kuma mallam miji bai san ana yi ba su kuma me kuka gaya musu na ce gaskiya ne hajiya kuma wannan abin ka ɗauka tun daga sama har ƙasa daga malami hajjani
har da malumar karfi
a'a kai ma kana taba wani bai
amma kana amma dai ba gudu ba
dai ne ba gudu ba ana nan take ta wannan musifa ce ta Allah wallahi musifa ne abin da nake so na ga mutane shine cewa ku sani cewa iyalanku suna da hakki akan ku ku ba su lokaci da gida idan ka dawo gida ka ajiye wayarka bayan ka gama abin da ya kamata kai ka saurari iyalinka ka kalli kwalliyanta ka saurari shakawanta ma'ana ka saurari kukanta ka ci abincinta ka zauna da ita ka ɗauke mata cewa ka yi hira da ita ka taga haƙorinta ka yi mata dariya ka yi mata ji abin da za ta yi idan ta yi tafiya ka kalle ta ka yaba idan ta zauna ka jawo ta kusa da kai dole ne ka yi wa iyalinka wannan ka ajiye wannan wayar wannan hakki ne to amma ba a yi yau sai kaɗan al'amuran su lalace malam yau al'umma ta fa a makabarta ana binne mamaci a makabarta ana binne mamaci malam mutane suna chatin da waya malam
makabarta
a makabarta ka faɗi kan da ta wallahi malam sama da wannan zukatan sun kekake a makabarta a kabari mutane ana binne mutum a kabari wallahi ba a iya yin albarma a tsaya waya a tsokiya masa a masa addu'a kowa da waya a hannunsa to yi shi wani zai saurari matarsa to akwai wannan damuwar akwai mushkila to ba wannan mu malam social media yau ta mana illa hatta sallar juma'a liman yana hudba malam mutane suna tashi
kun hudba
hudba
wanda aka ce ma aka cewa ma idan wani yayi bai halitta kace mishi a hankali
kwarin ku da take aka ce da kai wani motsi mu bu motsi fa dan nan rauta ka zubar da juma'a ka a ci shawa wani ba za ka ce mai rahmu kallah ba ba a magana amma wallahi yau malam wasu mutanen ana hudubar juma'a suna chatting ana hudubar juma'a yana duba whatsappinsa ana hudubar juma'a yana shiga youtube ana hudubar juma'a yana duba facebook ana hudubar juma'a ya manta cewa hudubar juma'a ake saboda masifa da bala'in da ake ciki na wannan social media da malam abu ba zai lissafu ba abu yana nan da yawa to malam ba wannan ne da malam ka san wani abu da ake cewa tiktok
Ne
kwai kai ta. Ah, kiga mun yi shi. Kwai kai ne. To, kana shiga kana ba. To, dai ne ba ruwa. To, zo ne, ka kan da ƴa mace ko kuma za ka haifi ƴa mace nan gaba. Wace barazana kake tunanin TikTok? Zai iya bayarwa wannan al'umma taka a iya ɗan shiganka da kai don ni gaskiya dai ba na shiga amma tun da kai kana shiga kai mun bayani amma ana ban labari masu shiga suna ban labari in na zo duba waya ta lokaci bisha kuma zan ɗan yi wata ɓataɓe to na kan ɗan gani amma abin ni dai abin da na gani ba zan iya gani ba ne kawai
me za ka ce a kamar to an ga maka aiki TikTok ne da suke fada kuma yadda tsarin su yake ina kusan abin da mutum ya fi kalla shi ne zai zo maka
yau
idan wanda yake so har kallon wa'azin malum mali da sauransu kana shiga za ga malum maka ga malum wani sai malum wani
gaskiya ne
haka kuma idan mai so harkan kasuwanci ne kana shiga ka ga mai sai da kaya kaza sai mai sai da kaya kaza
gaskiya ne
kuma idan mai so kallon abubuwan da ba kyau
na banza
kuma haka zai zo maka
to ni yanzu wannan wanda nake magana wannan bangare na kallace-kallacen wato abubuwa na banza din shafakar mata rawa a TikTok na ƴan mata ba tsofaffi ba ainihin wato bayyana tsiraici kwaɗa riga da kuma maganganu na batsa mace ta zauna malam ta haska fuskarta tana batsa tana faɗin magana ta rashin mutunci ko abin da ya shafi jins a auratayya ko zinace-zinace ko yadda namiji zai yi abin da wa mace ko yadda mace za ta yi abin da ba wa namiji ba kuma wannan ba yanzu TikTok wasu sun mai da TikTok hanyar zage-zage ka tura ashar kawai dai ka zo a TikTok ka tura ashar ashar iska yi ka ga yarinya ta fito malam tana cewa wance-wance sai abu kazanki kaza 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 sauransu duka ana zuwa ana mana tambaya da fatawa wani abu wallahi azimu idan an gaya masa kace wai ana yi wannan al'umma wai tana yi wani hoto da wani dan uwa yake nuna mun yake cewa malam ka ga abin da ake nuna a cikin sunan wannan abu da zai gano ba nace wannan abu an sai ta shi jama'a kan shi to kuma ba shi ne ba yau a TikTok babu waɗanda suka kowa tsara ba wanda suka fi kowa rashin mutunci a cikin TikTok irin matan musulmi Hausa Fulani musulmi Hausa Fulani a iya yadda ka sani tunda ka ce iya abin da mutum yake gani ni yanzu na magana ne da bangaren wani Hausa Fulani ban ce yamurai ba sa yi wani sauran kafirai ba sa yi ba suna yi amma muna magana ne da al'umman mu wato fitsarar da 'ya'yan Hausawa Fulani suke yi da tsiraici da suke a cikin TikTok ɗin nan da kaɗe-kaɗe da raye-raye wallahi akwai haɗari kar ku manta mu musulmi ne Allah ya gaya mana sha'ra'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalun mawaqa makida halaka kuta babu su suke bin su Allah yake zuba gani ba ko ina suna kutsawa bai shiga TikTok gani wani yanda yayi yana zo suna waka tana mami tana waka tana mami tana kaza tana kaza tana tsiraici tana kada jikinta ko ka gama malam ta cire kayanta tana daukan hoton kanta da kanta tana haskawa duniya ko ka gama ta matse ta sa kaya ta matse duk wani abu da fitina na jikinta duk wani abu na fitina ta dauki hoton sa kullum ko ka gama ta fito da sunan tana yi wa mutane ne wai bayani take akan wani abu amma ba wallahi tallata jikinta take ba bayani take ba tallan jikinta take tallan kirjinta take tallan fuskar da take tallan gashin da take tana yi tana kada dukkan abu da kake tana a jikinta ba zancen ta take so ka ji ba jikin take so ka gani ko fuskar ko kwalliyar ko adam wasu za ka sun fito kamar da siya suke yi kamar wani gargadi kuma wallahi tsiraici suke bayyana a kwarta za ka ina kira ga iyaye wallahi duk mutumin da ya sai babbar waya ya ba wa ɗansa sai ja mata kunne akan shiga TikTok din da mu'amala da ake akan TikTok din wallahi ba za mu daina magana ba tunda ba ku daina barna ba kuma duk uban da ya kuskure ya bar yarsa ta shiga cikin wannan abu bai ja kunnen ta ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum Allah ya ce ya ku masu imani in kai mai imani ne in kai mai imani ne to Allah yana kiranka ya ce ka kiyaye kanka wa ahlikum nar ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta wa kullu hannasu wal hijara wanda mutane da duwatsu su ne makamashin wannan wuta da ka duk uban da ya zo ya sai waya bai tsada ya ba wa yarsa wallahi ka bi ce ka kada karka ta zama sababin jefa ga jahannama haka duk mai gidan da sai wa matarsa waya mai tsada da za ta rika shiga waɗannan shafuffuka bai bincike ta ba ya sani cewa akwai tambayar Allah akan ka ku anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والبدارة كما قلت لنا شواء وأن الدنيا ينزلي أقوى بك ياما أقوى بك ياما أقوى لسافي akwai gizali, akwai tambaya, akwai yawan tula sara'in ranar tonan asiri, ranar da Allah zai banka da duk wani abin da yake koyayye. Wannan mutane suna sayan wayoyi masu tsada, suna shiga bargo a cikin ɗakinsu, mutum yana kwance zai shiga cikin mayafi ya buɗe waya ba abin da zai gani ba. Wannan TikTok ɗin nan za ka iya arba awa 20 na sa'a, wato awa 24 gaba ɗaya. Wala malam kana ganin abubuwa na ba tsada da ba tsada. To ni abin da yake damuna, me yasa ƴaƴan musulmi Hausa Fulani ku kuka fi yawa a cikin wannan fitsara, a cikin wannan fitsarin? Dan Allah, me Allah ya muku ne wai? Wai me kuke nema, ƴaƴan musulmi, ƴaƴan Hausawa mata? Me kuke so wannan bala'i? Me kuke nema wannan fitsara, wannan kazanta, wannan bayyana zurunci a cikin wannan shafi na TikTok?
A haka muka ga shi ne muke so kaman faɗakarwa dangane da su wa'ana tun wannan baɗala da wannan tsarinci da komai wanda an yi musu shaidar shafi a to wani irin faɗakarwa ne za a musu na mace idan ta samu kanta ko namiji ya samu kanshi yana cikin wannan yanayi yadda zai iya samu ya nisanci wannan ɗabi'u na
faɗakarwa ta farko shi ne malam dole iyaye su sa ido a kan ƴaƴansu idan uba bai kula da ƴarsa ba za a samu matsala sannan kuma dole mazaje su kula da matansu duk waɗannan ƴaƴan nan kuma da ƴaƴan wasu ne ba karka manta ba ƴaƴan wasu ne da kuma samalin su suke sai musu wayoyin da abu na biyu shine su ji tsoron Allah su tuna lafiya mun ba wani abin da zamu iya gaya wa yaran da suke wannan fadala suke kaɗe kaɗe suke wace wace suke raye raye suke bin waƙoƙi da waye da sauransu a cikin harkar TikTok ɗin nan illahi azimu in ba mutum su ji tsoron Allah ba kuma wato wani abin da zai baka wato abin da zai daga bakanta maka rai wato abin nan abin ciwonsa wato ya isa wato rashin kunya jaiza da bayanin yan ruwa kunya ne da ita har ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-bikri fi khidriha annabi ya fi kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yarinya budurwa da take cikin dakin ta wai me yasa aka yi tashbihin al-mushabba al-mushabba bi manzo Allah ba kunyar annabi ake kwatanta da kunyar yarinya karama dan an nuna maka ir yarinya budurwa mai kunyar
asali ta kunyar gare
ta kunyar kunya ne gare ta amma yau su zama yarin TikTok
ai a cikin addini ma a lokacin mu a cikin wani hadisi mu zuwa yake ce idan an zo ne wani auren mace budurwa yake ibnu ha
su ma zuwa
ba za ta ma ita su
ke kaduma ba kaduma irin wannan yan mata ba wanda ba in an tambaye ta ma wa kike so wani kina son sa zaki aure shi wallahi ba ta iya buɗe baki ta ce ina son wani ba amma yau malam ana mura sun canja yau ya ni ne yau uban ta zaka rubuta wata takarda ta ce babu wallahi ko a mun aure ko a gaba da yi ya ni ya buduwa take rubuta uban ta ta sa wata ma uwar ta samu gaba da gaba ta ce kullum ai mata aure aure take so to ta mai kokari ai ta ce aure take so da wacce wanda zaka yi tana shedanci kin yi rawa kin yi kida an dauka kin bayyana zuci daga nan zuwa shekara 10 shekara 20 ba ke bace kin canja wata kiri kin tara jikoki kin tara ta tabukun ne wannan hoton kuma yana yawo a duniya tsinuwa tana ta binki la'anta tana ta binki batanci yana ta binki kin tozartar da kanki kin tozartar da ƴaƴanki kin tozartar da jikokinki da tabukunki ƴaƴanki da za a zo a aura za a ce ai wannan uwarsu fa ita ce kaza a TikTok wannan fa uwarsu fa ita ce mai rawan nan a TikTok wannan fa uwarsu ita ce mai kaza kaza tunan sauransu haka a duniya kadai kafin a je lahira ka cutar da ƴaƴanka na bayanka kin wulakantar da ainihin zuri'arki da za su zo miki so gaskiya daga cikin masifar da za mu ce muka faɗa cikinta abin da ya shafi harkar social media ɗin nan bayan waɗancan bayanai da na maka akwai wannan matsala ta TikTok ɗin nan so ba za mu gushe ba malamai ya kamata a rinka magana a kai daidai gwargwado sannan kuma dukkan malaman makaranta a jami'o'i su ma ya kamata su taimaka su ba da gudunmawa don daman su ake tarbiyya da yaro ba wai tarbiyya ta zo ta lalace ba sannan kuma iyaye su daɗa sa ido su daɗa ainihin wato kulawa sannan kuma ina jan hankalin mutane a ƙarshe a kan wannan social media ɗin kada mutum ya bari bibiyar social media ɗin nan ya masa asarar lahirarsa don ko shakka babu idan mutum bai yi da gaske ba wallahi zai waye gari yana neman lahirarsa da gagara saboda ka kashe lokacinka a cikin kallon barna jin barna
سورانا قرنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن تقول آية ده أبدا إذا كأنهم نامك ده أبدا كلنا كيجيبك ده أبدا دون شيء كتقول لا كي أي شيء ده شيء والله في الله يتبيك ده أنا دون دي كي مؤاملة ده أنا كما في نهاية الله بارك نساعد زمن زمن جاء شو يسمع ونلوك شيء كي باش كما أبدا لوك شيء وما كتلا أبدا هذا جاء وما كي مؤاملة أبدا هذا جاء وما كي نرد كي كنا مؤاملة سوا الديني كل أمفاني ده أنا كما في نهاية الله بارك كل هذا دعوة كتكفي daga barnar da ake yi ku dawo kuna alheri ku kuma ku takara su Qur'ani a cikin social media ku kira da wa'azuka malamai a cikin WhatsApp da Facebook ku shiga TikTok din ku tawazi wata ta shiga ta yi iskanci ta yi rawa wani kuma yazo ya tarera karatun Qur'ani wani kuma ya buɗe hadisi ya karantawa da kulli saqifatin laqifa dole abin da ya faɗi da tsuntuwa akwai da kantarsa idan wani ya yi kida da rawa to wani kuma zai buɗe ya karanta Qur'ani kada ya tabbata cewa duk abin da mutum yake so yake da Allah a cikin shirya ta kawo masa to muna bukatar samari su shiga su ta da'awa a cikin jikin Allah Allah ai ta da'awa ai ta karantawa sai mun musulunta da ita
insha Allah
kuma gwamnati ci ya kamata ta yi ko da yake su gwamnati ci ba a mutu magana al'amuran addini
ba ta Allah ta yi
to kai magana sai ci su ba addini ke wai ki Allah ta yi
Allah ya taimaka ka Allah dan gane da magana duk sai akan majidanta da ke tauye haƙƙin mata ne
na
wanda za mu ba ku miki tun ana nuna muku kusan lokacin da kai
wani lokacin da
eh kusan lokacin da kai aka kawo kala amma kana so da isa zuwa ga magidantar da ke koyi haƙƙin iyalan su ta wajen bangaren waya ina koyi da matar da tace ma ita ta fi kishi da wayan mijin ta kai aiko
eh amma ni da kai ka
wani irin da kai za a yi gabatar musu wannan bayanan da kuma ki biyu
to Allah su ji to an take sai take cewa abin da kike kira ga magidanta da wannan sakon naku ne duk wani mai mata duk wani mai gida wallahi da kai ne idan ka san kana da mata idan ka san kana da gida ko mata kai ko mata bi ko mata uku da kai nake kai wanda kake niyya ma za ka yi aure kai ma da kai yake wallahi mata suna kuka wajen shiga haƙƙin su da ake yi na rashin ba su kulawa ku sani cewa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku kiyaye kawo kanku da iyalanku daga wuta wanda makamashinta ainihin mutane ne da duwatsu matar ka tana da haƙƙi akan ka ka ba ta lokaci kamar yadda ka ba wa shagon ka lokaci ka ba wa matar ka lokaci kamar yadda ka ba wa wayar ka lokaci ku daina zuwa kuna kallon mata na banza a cikin wayoyin ku kuke ku kalli matan ku na alal yanzu wani zaga matar sa kyakkyawa ce mai kyan halitta mai tsafta mai kwalliya mai iya ado mai iya yi wa miji magana ta gama duk abin da za ta yi amma wallahi tallahi ba ta isa ya kalle ta ya sa albarka ba amma yana kallon wata kazamar mata a cikin waya ko yana kan nan wasu matan da har ya mutu bai sai hadu da su ba ka ga wata hasara ne ka ga wannan cutarwa ne da mutum ya zo shi daidai da larurar ƴaƴansa ba ƴaƴan ba ai ba kamar yadda kana ƴaƴa ba mutum ya zo na jirin ƴaƴansa ba yanzu kuma an daina yi sai ka dan wallahi wani da zai zo na yana jirin ƴaƴansa
ƴaƴansa da yake ana
a zauna ana wannan
matsalolin
a sai dai waya ai sai dai waya yana da cin yana dubin dubin wayarsa da kuma duk wannan abin da yake faɗa wallahi sai Allah ya tambaya kai kowaye ne idan ya tauye ake iyalinsa akan wannan haka wallahi azimu sai Allah ya tabbe shi akan yayanka akan matanka kuma mata ina ba ku hakuri ku daka ƙara hakuri wata tace to malam ni dai da na duba daga abin da zai yi wani ma da na ga yana chat ni ma sai na kama chatawa tace yayi juya mun baya ni ma na juya mun haka ake mana chat ana danna tana daddana shi ma na daddana tace na gaban da tace da na ni na ne kwanciya ta shi kuma bacci ya samu shi wa sai daga wani malam ba su da lokacin matan su da yawa har ta wayoyi ta kawai ke dai kawai sai dai mu ce Allah ya yi mata su ya guri ta su kashe auren su akwai da duk gwamnati ai ta wallahi bi haka auren da ne za ta kashe shi saboda to malam ka zauna da miji baya kula da kai ka zauna da miji baya ganin adan ka ka zauna da miji baya ganin hirar ka ka zauna da miji baya ganin kaza babu kawai wayar sa it's always laughing at me at screen yana dariya wa waya in ka ga yana dariya mai gidan wallahi wani abin dariya gare a cikin wani
ba wai iyalansa ba
ba wai iyalansa ba mala ba wai iyalansa ba
da maka da rabanta daga mijin ta yi mata dariya sana tun lokacin take a mariya ka
Allah wala ne to kullu wannan waya
biya to
ina tabbatar maka in dai yana shiga wannan harkar social media na mu da kullu sai dariya kaga zai zo yi wa wata a waje yi mata dariya ko wasu a waje musu dariya amma zai yi wa mata dariya to gaskiya akwai cutarwa mala kawai dai muna fatan Allah ya sa malaman su tawa zuka a munbaran juma'a wallahi hudu ba juma'a kamata a rinka aka wannan abu Allah darussa da kun kafa bayan labarai gidajen da bidiyon ku ta program akan yanda ake cutar da mata a gidajen su dangane da wayoyin nan abin yayi yawa ya wuce jiya da kike tsammani sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Allah subhanahu wa ta'ala muke da ko ya kamana shirye a cikin wannan abubuwan da kuma da kan ya sa wannan da aka tabo magaji da kuma matai da matasa duka sun yi wannan fadakarwa da kuma haɗin da ke cikin wannan abubuwan da kuma da kan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ja aka kuma Allah tun da Allah nuna mana a lokacin mu yayi to Allah za mu dakata a nan na wannan shiri sai zuwa lokacin za mu iya ba ku miti daya kalma ta ƙarshe sannan sai mu rufe shi da namu
kalma ɗaya da zan faɗa ta ƙarshe ina nuna farin ciki na da godiyar Allah da Allah ya hore mana wannan babban gidan talabijin na Africa TV 3 da kuma sauran bangarori na yayin zuka da yawa alhamdulillah mun ga alkhairi mun ga ci gaba kuma muna kira ga mutane su ba da dukkan gudunmuwa da za su bayar na saurara da kallo da kuma saka duk abubuwan da zai ciyar da gidan talabijin din nan gaba dan mu samu da iya da da'awa wallahi dama ce muka samu na isar da sako zuwa ga hanyar Allah tabaraka ta'ala da bayan da kan mutane da koya musu ainihin wato ilimi da ainihin samun zaman lafiya kuma wajibi ne ga dukkan gwamnatoci a duk inda suke wallahi su ba da taimako ga irin waɗannan tashoshi na sauƙaƙa musu al'amura da tallafa musu a garin saboda suna ba da gudunmuwa sosai wajen samun zaman lafiya yanzu ko wannan shirin da muka yi ai an taimaki gwamnati ai an taimaka mata sosai ƙwarai da gaske to kaga irin wannan kuma sauta ake ba mutane suna zuwa suna saurara muna farin ciki gaskiya a wannan guri a wannan babbar tashar ta Riyadh a ƙasar Saudiya Allah ya ƙara muku albarka kuma Allah ya daɗa yalwata wannan tasha da dukkan sauran tashoshi na musulunci da suke yaɗa abubuwa na musulunci muna musu addu'a Allah ubangiji ya taimaka kuma kar ku gaji ku ci gaba da yi ku yaɗa gaskiya lokaci ne muna fatan Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu nasara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما كنا نقول يا جندل أن نمشي في كل كوفة ما كان معصي بعدا من الله سبحانه وتعالى إبرام إبراهيم أي كي دسو لكم جارا من ديك ما تأجارا لكم أي كي لا من ديك ما تأجارا كم ما من أقول مكو دسو نو نن تشهد أفريقيا في كي لكم كارا من ديارا ونن تشهد ونن أوف سيناريات da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ladan wannan ziyara da kuka kawo da wannan kun fadakarwar da kuka yi Allah ya sanya wannan lada a cikin mizanin ladan ku kamar da muke kwaɗe ni kuma insha Allah sabon wasu ziyarorin da malam zai kawo mana wanda zai fi wannan kai ko da na kwana goma ne ko wata ɗaya malam insha Allah da zamu shirye shi da kai kan Allah ya yi in gode Allah da ya sanya kai insha Allah ne zamu dafata an wa mu kallon wannan tasha ta mu ta Africa TV anan zamu dafata ko wannan shi ne wannan musamman da muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi aiki da abubuwan da aka faɗakar da mu da sanatar da mu a kai kuma Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya sa tuntawa malam a kan wannan nasihun da ya gabatar a nan za mu dakata muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a cikin shirye-shiryen wannan tasha mai albarka tashar mu ta Africa TV 3 tashar mu ta yau da gobe da kodayaushe a nan za mu dakata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias.